似乎一来呀，一三毛中二三里也中，马达那竹林那摩托车里那二里也中，一拿那竹林三万阿能一里也中，发达那我哈么也手里，我来小姑也走。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم。صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك سادو أتمنى سبحان شرينا أذكر مسلمتي أدعو كم الجيران ترى بيجي لنا قصة أنتي يوم بيجي كنا كمان عندي ديوان لوكتي سنانا غرب بابو لو إن شاء الله تعالى دام تتونا أن أكون مصحب كوكي نأي أو ديرا تأكل يا ينسو سنن كما بابون دم غيتو واتو مالي من دم غيتا سنانا غير نام يالبر كادو متتونا أكون نغبانا hakokin yara da yara ta akan iyayensu shine malam tar m kaugama malam muna maka maraba da zuwa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
insha Allah ta'ala to malam kamar yadda na gabatar yau zamu tattauna akan wani gabani mai karfi mai kyau wanda ya kamata a ce dukkan mai neman ya aje iyale surari wannan gabani wannan abu kuma shine wasu hakoki da yara ta akan iyaye na ƴaƴansu da farko wani haƙƙi ne babban haƙƙi na ƴaƴa wa da yara ta akan iyayensu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'inu fala udwana illa 'alal zalimin summa salatu wassalamu ala asadin nabiyyina wa ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma badu yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci wanda take wajibi ne ma akan kowane musulmi ya santa domin gyaran mustaqbal ma'ana future namu duban sa to kula da wannan ya zama wajibi akan kowane musulmi ya san menene haƙƙi na zuriyar da Allah ta'ala ya bashi akan sa tun kafin zuriyar ta zo har ma zuriyar ta zo har ma arakata har ma aje lokacin rabu abin da Allah ta'ala ya kaddara da farko shimfida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi mai inganci na cewa inna Allah yu'ti kulli dhi haqqin haqqa Allah ta'ala ya bawa kowane ma'abocin haƙi haƙin sa kowane ma'abocin haƙi Allah ya bashi haƙin sa ma'ana mahaifa suna da haƙi akan iyayensu haka nan iyaye suna da haƙi akan mahaifansu haka nan mace tana da haƙi akan mijinta haka nan miji na da haƙi akan matarsa shugaba iya da haƙi kan mabiya mabiya suna da haƙi kan shugabanninsu kowane bangare dai akwai haƙoƙi da shari'a ta ce shi mai haƙin ya kula da shi wajen sauƙi wajibi domin shi haƙi har in baka sauƙi shi a duniya ba ka tozarta shi baka nemi shari'a ta baka hanyar da zaka warware shi a duniya ba to a lahira zai bi ma matsala
ba da
gyara a lahira matukar an je lahira da laifi babu gyara duk gyara da masa a duniya da yake gyarawa abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi mai inganci na cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai Allah ta'ala ya tambaye kan kiwon da Allah ya bashi ara ya kawo misali ce mace a gidan mijinta mai kiwo ce Allah ya tambaye ta kan kiwon da Allah ya bata haka nan su mabiya kiwo ne a gun shugabanninsu kuma su ma sai Allah ya tambaye su akan kiwon su haka nan mai hidima wa gida mai kiwo ne ga dukiyar shugabansa ko amana da shugabansa ya bashi haka nan
ana yanzu hakkin misalin aka ce shugaba hakkinsa ne kula da wanda yake shugabanta sannan su kuma wanda ake shugabanta su kuma biyayya wato su ne za su
musulmi yawwa shi ne haƙƙin su biyayya da girmamawa da mutuntawa da jin doka matuƙar ba ta saba wa addini ba wannan shi ne haƙƙin shugabanni akan mabiyansu to su ƴaƴa tun kafin su duniya ma'ana tun kafin ka nemi mahaifiyarsu wanda za ta zama ita ce sanadiyar samun zuriya to shari'a ba ta bar abin haka ba
ma'ana dai kafin ma a haifi ƴaƴan
akwai haƙƙin su ware da gaske tun kafin su haifi su addini ya ba su haƙƙin su akwai magana guda biyu ɗaya ta Umar dan Khattab ɗaya ta kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu fara gabatar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi iya ne cikin ummatul ahkam da sauran littafan hadisi manzon Allah ke cewa tun kahul mar'atu li arba ana auren mace dan ɗayan abu guda hudu haka ma'aikin Allah yake ba wa duniyar musulunci labari yace li jamaliha wata mace dan kinta za a aure ta wata li maliha saboda dukiyarta wata li hasbiha saboda dangantakarta yarwa ne ciji karwa ne gidansu ba muni kaza da kaza wata kuma li diniha saboda addininta wannan bangarori guda hudu a galibiyar duk wanda ya aure ta baya ficewa da wannan guda hudu ko kudi ya ja shi ko kyau ya ja shi ko dangi da munasaba ta ja shi ko addini ya ja shi to da ƙarshe ma ake ana ke cewa fa alaikum bizatiddin kai musulmi wanda kake kokarin bi na da mutashi da kai gobe alkiyama to na baka shawara kai mai addini har ma ya fado ni sakamakon da zai faru ci tarabbat ya daka hannuwanka za su yi riba ma'ana ƴaƴan da Allah zai ba ku za a samu gudunmawa mai tsoka wajen tarbiyyantar da su a kulli idan munasabar magana ta zo bisa wannan hadisi tunda zamani iya zuwa da fassarar abinda manzon Allah ya faɗa kuma da ba a fahimci magana ba to wani lokacin zamani zai fassara magana misali shekara 1 zuwa 1 da rabi baya ko biyu lokacin COVID-19 ana harkar kulli a rufe makaranti a rufe kasuwanni kuma ya tsaya an zuba ma wasarar Allah ido to a lokacin duk wani wanda matarsa tana da ilimi babu shakka ya gara na wannan hadisi tunda akalla an yi wajen wata 9 makaranti a kulli to kaga idan matarka mai ilimi ce ka aure ta dan wannan ilimin to za ta taimaka ma wajen riƙe ma ƴanka gida ku kula da su ko sa su wani assignment ko dan ba su lokaci ko ta shin abin da aka yi a baya sabanin wanda bai san wannan harkar ba kaga in dai ba ta da ilimi kyau ne ya ji haka ko kuɗi ko nasaba to waɗannan abubuwan guda uku ba za su yi amfani a wannan lokaci tarbiyyarta da iliminta da addininta ya ji haka to tun a lokacin fassara sai ba tun ba kafin a ji lahira saboda kuma ka ɗauko asali duk manya-manya malaman nan tun da ka san Imamu Malik Imamu Shafi'i Imamu Ahmad dan Hanbal duka gudunmawarsu ta farko a gun mahaifansu ne musamman uwa dan a galibiyar sun ce sun haddace alkur'ani a gun mahaifinsu kafin ma su fito waje mahaifiya kafin ma su fito waje su fara gwagwarma saboda haka wannan iya nuna cewa haƙƙin ɗa ne ka nema masa uwa ta ƙware mai addini tunda har malamai suke sharhi game da hadisin cewa kyau iya gare in ka auri mace dan kyau kin zai gare ta yi daya biyu uku huɗu kafin aje biyar to kin iya rabuwa ne idan ka auri mace dan kuɗi nawa aka yi da suna da kuɗi yanzu ba suna da yawa sai da idan dan wani baban ta wani ne honorable ne ko excellency ko royal highness ko waye ka aure ta dan shi to za a iya sauki shi zai iya sauka daga mukamin shi hasali ma zai iya mutuwa ma gaba daya duk wannan manufofin to a duniya suke karewa amma in dai ka aure mace mai tarbiyya mai ilimin addini domin haƙƙin ɗanka ne wannan to ka mai shimfiɗa kafin zuwa ka ije wani haƙƙi wanda shari'a ta ɗora mashi abu na biyu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abuwan magana Umar ibn Khattab wanda wata rana wani bawan Allah ya kama sa koki game da ɗansa bayan masa biyayya da da'a sai bawan Allah ya kawo Umar ibn Khattab wannan kokin cewa ga ɗana nan amma bayan mun biyayya bayan mun da'a sai Umar ibn Khattab ya kawo ya ce mahaifinka ya kawo mun ƙaranka cewa baka masa da'a da biyayya me yasa sai ce ya amirul mu'minin mahaifina shine ya jawo wannan matsala yanzu yaro yake faɗa wa ya ce aka yi babanka ya jawo wannan matsala ya ce ya amirul mu'minin babana ya rasa wacce zai auro ta zama mahaifiyata sai mutumiyar banza karo idan na ji wannan abin a raina mahaifiyata ba mutum da kirki ba ce sai na ji baban na mabalan mai da'a daga nan Umar ɗan Khattab ya lallashe shi ya nusar da shi kuma ya ce kai ma babanka iya da haƙƙi a kanka duk da cewa ya yi wannan abin shi ma haƙƙi ne bai sauke ba kai ma kai wannan haƙƙi ne baka sauke ba ya lallashe shi kun bisa ɗinsa ya dawo bayan ya sallame shi ya tafi to yake faɗa ma ibin kaga matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaikum bizatiddin da ka dau umarnin manzon Allah da wannan matsala to kaga tun a duniya ma ga irin abin da yake ya ja hankalinsa kuma ya baza dukkan wakilansa da gwamnoninsa a ci gaba da yiwa al'umma bayani kan cewa in za a yi aure to kasan cewa zuriyarka tana da haƙƙi tun kafin ta zuriya. To a takeice dai wannan gaba wajibi ne musamman ga matasa masu sha'awar aure ko an su kyau ne ke daukar su ko ma'aikin Allah wani hadisi yana ce iyyakum wa kudura idduma. Sahabbai suka ce manzo Allah me wannan kalmar ta yi nauyi a larabcin ma me kudura idduma sai yake cewa farankan juji ina muku gargadi ga farankan juji. Sahabbai suka ce manzo Allah me farankan juji sai manzo Allah yake cewa da su kyakkyawar mace amma ta fito a gidan mara tarbiya. Ine fure ne mai kyau amma juji ki
wato misali tsiro ne akan
tsiro ne ya sha taki ya sha kazanta ya yi kyau amma kan juji kazanta ba kyau kazanta ci ka ci ka to shi manzo Allah yake kwatanta mace mai kyau kazanta ba tarbiya da irin wannan kaga dukkan mai tunani mai hankali maganar manzo Allah ita ce za ga mata da rayuwarsa. Saboda ka wajibi ne ga matasa a dinga duba abin da yake shine manzon mu ya ba mu doka akan sa tunda shi ne kaunar mu shi ne son mu ne shi kuma su gyara mana rayuwar mu. Saboda ka wajibi ne ga wanda yake sha'awar ya zama uba ga ƴaƴansa inda yana so tun a duniya hankalinsa ya kwanta tun a duniya kafin a je lahira to yi kokarin sauke wajibin haƙin ƴaƴansa na neman musu wata gari mai tarbiyya mai addini mai mahaifa na gari gidansu da dattako to haƙƙi ne ɗaya daga cikin haƙoƙin ƴaƴanka ne in kai wannan ka sauke musu. Na'am
wala an saka alheri Allah sa waɗanda suka sauraron mu sun ji abinda ka faɗa kuma ayi aiki da shi.
Amin amin ya rabbal alamin.
To kusan zan yi a gaba ka dan fara bayani akan ta.
Na'am
kasancewar misali mutum ne bai taɓa jin karatu da bayani da muka fara ba sai zama na kyau ya ɗebe shi ko abun duna ya ɗebe shi ya je aure ya auro kuma aka fara samun zuriya ana cikin samun zuriyar nan sai ya fara ganin wasu abubuwa wadda abin da bai yi daidai ba kuma shi bai san cewa ana nema wa ƴaƴa haƙƙi tun kafin aure uwayensu ba.
Na'am
sai ya zo ji magani nan da muke yi.
Na'am
to shin yaya zai yi ya gyara abin da ya wuce a baya?
Na'am
na ganin cewa wannan yaran da ya fara haifuwansu sun zo da wani irin abin da suka biyo ta uwarsu da aka ɗauko wanda ba daidai ɗin ba. Na'am
to ala'ayi ta hal hatta anan kusa kusa malam mai akadari yana cewa wala hila lahu an yaf'ala filan hatta ya'lamu hukm al-lafi dukkan mukallafi baligi musulmi baya dacewa aikata wani abu a addini ko a rayuwa sai hukuncin Allah tun farko kafin kai aure kafin ka nemi aure to akwai abin da musulunci ce ko har in an samu wannan matsalar kamar yadda ka faɗa kyau ko dukiya ko nasaba ta ja mutum to shi musulunci daɗin sa baya rufe kofa gaba ɗaya amma Hausa suna cewa ba a bari a kwashe dai dai dole za a bar burbudi a ƙasa kuma sanadiyar abin da kai na bashi da ke tasiri a ƙasa na farko in irin wannan matsalar ta faru wani tana ɗan da yawa a gidajen mutane babban abin da shi magidancin da irin wannan matsalar sa mai zai kar ya zame ko ina da irin wannan matsalar ya samu malamai sana addini je same su tunda misali da muka wani Umar dan Khattab kaga shi wancan bawan Allah bai zame ko ina ba sai gidan Amirul Mu'minin malami shugaba jagora limami masani sahabi ya kai matsalarsa domin a dan samu gyara amma duka bai gyaru ba dan samu dama dama to kaga shawara da ya bashi kusan ya dan samu raguwar wannan abu na radadi da zafin wannan abun in ma 100% bai samu ba to malamin addini zai baka shawara na farko zai ja yaran a jikinsa ya nuna masa karfin haƙƙinka a matsayinka na mahaifi kar ya kula shi yaron da haƙƙinsa wanda mahaifinsa ne masa kai dai ka kula da naka ya bude mai haɗarin haƙƙinsa akan mahaifinsa haƙƙin mahaifinsa kai akansa wai Allah daga baya sai ya dawo kuma yi ƙoƙarin ba wa mahaifin shawara dole na convincing ɗinsa ya jawo shi a jiki kada ya yadda wannan abun ya sa yi watsi da shi sai ya kangare kangare ma da ba zai jawo kansa ba tunda akwai wata matsala wanda gyaro ta sai a hankali lokaci da ba ta gyaruwa
kuma akan dace
anan da ana kan dace akan dace dan shi wancan bawan Allah da tarihi nuna cewa ya zama mutumin kirki wanda baban sai kai karasa mun Umar dan Khattab daga baya zama mutumin kirki ya shiryu kuma shi ma kan yi sanadiyar gyaruwar uban saboda haka wajibi ne dukkan masu irin wannan matsalolin duka wani kaiwa gidan kangarar kangararrun yara ko haɗa su da hukuma duk baya ka solution baya ka mafita babban mafita addini
aka samu malami masanin addini wanda yana gogorma a cikin da'awa to kaje ka tsugula karanta nuna matsala shi kuma cikin hikimar Allah da hasken da Allah zai bashi kuma da kyakkyawan niyya ta wajen kyawo gyara ga al'umma to Allah zai kawo fita to amma lalle ilallah matsala ce koda ta faru yanzu to lokaci ne ba ta wuce ba kai ma dole shi ka gane kuskurenka na aikata al'amari da ka ba tare da bincike ba da kuma son zuciya to amma wai Allah tana gyaruwa matakar an hada abin da malamai kuma gami da addu'a a ci gaba da fada malamai a dinga sa kuma yaran a addu'a kuma ita mahaifiyar da kai in ma da an samu kusakurai a bai a rayuwa a tuba Allah ya ga tsarkin zuciyarku tunda Allah ya ce in yantahu yughfar lahum ma qad salaf har in kun tuba daga laifi daga zunubi to bayan Allah ya gafarta gaban kuma sai a gyara lalle illallah ana samun gyara amma sai an bi wannan hanyar sai an bi inda aka bata ana za a gyara tunda addini aka sabawa saboda kuma addini ne zai kiyaye gyara wai Allah in ma duka ba ta samu ba to ana samun canje-canje wasu ma da yawa suna gyaruwa da insha Allah in Allah ya yarda amin
ai kusan ma zaka samu ko a malamai ma wani in yazo ba da dan tarihi zaka ce ya ce wani zai ce ai shi da ma dan kwallo ne
haka
za kuma daga baya
wani yayi ba wani ya dan yi shi to haka ne haka ne haka ne wato akramuka Allah babu abun da yake kiyar dan adam sai wahayi nan guda alqur'ani da hadisi duk wani abu da za a yi ma a duniya to abu ne wanda zahiri ne ke gyaruwa physically abu to amma nassi da bin manzon Allah zuciya suke gyarawa wanda kuma dan adam dukkan su a zahiri in zuciya su ta gyaru ba zai gyaru ba
wato gyara ne ba irin na mutum rashin lafiya
kai shi yawa ba irin da yake ta ba haka ba gyara ne wanda manzon Allah da madidi da zuciya yake da wanda ruhi wanda a hadisin sai yake cewa inna fil jisdi murga a jiki akwai wata tsoka idan salhar salhar jisu da kullu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wai za fasadat fasadat jisu da kullu idan ta bata dukkan jiki ya baci sai manzo ya ce ala wahiyar kal zuciya ce wannan dukkan ka a zahiri to inda zuciyar baci take to mutum ba zai abin da ake bukata ba
kuma lokaci za ka ga mutane suna aikata abu sun zama abin ya bi jiki amma ana ce musu shari'a ta hana sai kat mutum ya
daina dole kuma wani abu dai ya koda yanzu nan a zamananci za mu ga wata irin baiwa da kima da Allah ya yi wa ma'abota addini duk kan garewar yaro ko fitinanne ne a unguwa ko waye to iya ganin malamin addini dole ya rasa dole sa sabani ga wani mai kuɗi ko wani shugaba ko wani dan siyasa wani ba kunsa da shi to amma in dai malamin addini kuma ya rike darajar wannan malamin tarbi zubi da ita ba to wallahi dukkan garewar mutum a kasar mu da ita musulunci ta Hausa fulanin nan wallahi kai masa magana zai rasa ga wani misali lokacin da aka yi zanga-zanga ta end of us bare ne ko sai kai bare da wani abu wanda wasu kasashe ko wasu jihohin da tarbiyyar musulunci ba ta koshe su ba ai sun faro da dukiyoyin mutane wanda abun ma bai shafe shi bai sani ba to amma mu ma nan din muna da matasan kuma suna da wannan zirkin a ransu na su ma su fito su ta bargaban su to amma malaman mu abinda suka faɗa mun biro na juma'a da gurabiyan wa'azi a kwantar da hankali kar ayi kar ayi wannan ya bada gudunmuwa kashi 75 cikin 100 na dakile wannan rigimar alaikin da sannan wanda ba wata jihar abin ta azara ko da abin ya tahi to malamai sun hikima sun kulin dawo ɗinsu to kaga wannan tana ɗaya daga cikin dukkan matsala ta tarbiyya ko ta kangara a kai wa malamin addini shi ya san ta yadda zai fito akwai wani ma wanda ya taɓa kai wa wani malami kokin ɗansa wannan malamin ne Umar bin Abdul Aziz wani ya kai masa kokan ɗansa ba shi da tarbiyya abin da ya dora shi aka yace to kamar man to man wajen sallah da shi ku dinga sallah da shi kar ɓacin ransa ya sa ka yi watsi da shi ka jawo shi kullun sallar ka yi rigima zama ka dinga jinsa kuna sallar jan'i tare da kai ka yi wannan ka ɗaukar lokaci sannan ka daka sani biyar gari ya canji wallahi cikin hikimar Allah kasa da sati biyar ne domin ya kawo ayan alqur'ani da Allah ta'ala ke cewa utul ma uhi ilayka min alkitabi wa qini sala inna salata tanha al fahsha wa al munkar ita sallah tana hana mutum alfasha da munkar in dai kana sallah inda aka koyar shari'a to za ta hana ka aiwatar da aikin fasadi
wato in dai mutum yana sallah yana alfasha to fa zai gyara
yau magana kenan ko shine ba yaje gyara akwai matsala sallah na'am
to mallam tun farkon bayanan da muka fara muna ta bayani akan cewa mutum zai aure ya je duba mace ta gari kar ya je ya afka matar da ba ta gari ba to su mata fa su ma suna da wannan zabin su zabi namiji na gari
na'am
wanda kamar yadda su ma wazan suke
to alhamdulillah kamar yadda na faɗa farkon shi fidar mu Allah ya biya ko na bangare haƙi
na'am
shine kusan shin fida inna la yu'da kullu zihiqin haqu kowanne dan adam Allah ya bashi haƙƙinsa akan abokin zaman sa. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa maza shawara ko umurni, wasu ma umurni suke cewa manzon Allah ya baka umurni ka nemi addini, to ita ma mace, ita mace akwai dan tsani domin ita mace bata aure da kanta, mahaifanta waliyanta su ne karfin jigon aure da ita, ko da tararumu to su wannan iyaye da wali su ne masu tantancewa,
za su bincika
su tantance in sun ga ya cika abin da shari'a take ba za su yi bashi. To a takaice manzo Allah yana cewa iza atawna mimman taradawna dinuhu wa kulluhu fa wuju, manzo Allah yake cewa ku mahaifan ƴaƴa mata da waliyansu da ku ƴaƴa mata, to idan an zo neman aurenku ko auren ƴaƴanku abu biyu za ku duba, idan wannan shartin guda biyu ya cika to al'amari ya riga ya zama mai kyau. Manzo Allah ya ce halayya da addini, kulqun wa din, idan mai neman aure ya zo first abinda mace za ta duba addininsa sanan halayyarsa, ita dubanta da kuma duban mahaifanta da waliyanta, har in saurayi ko bazawari ya cika wannan sharuɗan, ya cika sharuɗan addininsa lafiya, halayyarsa lafiya, to manzo Allah ya ce aure mai daidaita. In hakan bata faru ba ƙwarna za ta faru ba, to kaga su ma da aka ba umarni ba su umarni, karki bi kuɗi, karki bi mota, karki bi katan ofis ko katan gida, duk za su iya karewa a duniya. Ki duba addini, duba addini. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani abu ne ya zo musu na sha'awan kayayyakin kire-kire da sauransu, Allah ya ce ki kirawo su in kuntunna turidun hayatid duniya, in dai wannan duniyar kuke so na kire-kire fa ta'alaina ku zo umatiyo kunna, Allah zai ban kuɗi in banku amma zan rabu da ku a hazaƙure da gaske, wa umatiyo kunna sannan wa sarrihu na sarhan jamila, idan har duniyar ku zaɓa kele-kelenta da shike nan ku zo, kowace ta zo in ba ta kuɗin ta tafi amma zan rabu da ku, in kuma Allah da manzo da lahira kuke so to dole ku zauna ku yi aure biyu. Saboda haka mace karki aure namiji dan kuɗin shi ko dan mulkinsa ko dan muƙaminsa ko dan wani ɗan wane ne, duk zai iya karewa ki zo kina nadama. Kuma duk auren da aka gina shi akan duniya mara, in dai manufarsa ta farko duniya ce, wallahi tallahi tun a duniya za ka nadama. Yawwa, saboda ka su ma matan Allah ya ba su shari'a, ta ba su shawara, ta ba su umarni, yawwa sai a haɗu a gyara gaba ɗaya.
Na'am, malam sai gaba ta ƙarshe.
Na'am,
saboda ganin lokaci.
Na'am,
za a mana shi a dunkule tun daga abin da ka fara tattaunawa har zuwa inda muka dasa aya.
Na'am,
da kuma abubuwan da muka manta ba mu faɗa ba.
Na'am,
a ciki kuma har a haɗa mana ɗan nasiha da yadda matasan mu suka koma yanzu.
Na'am,
idan ka lura abubuwan sai ƙara lalacewa.
Haka ne, haka ne.
Duba dai matashi da gashi wani iri, bayan ma tudun gashin ma har ana wani abu.
Haka ne, duka sanan muna
da wani duna na alami.
Haka ne,
abubuwa dai mara daɗi.
Na'am, to a dunkule a gidan aure, ma'ana mata da miji kusan su ne tushen samar da alkhairin duniya, kuma aka samu matsala su ne tushen samar da shari'a duniya. Duk wani alkhairi da ya faru a bayan ƙasa daga gidan aure, annabawa, sahabbai, manyan bayin Allah, waliyai, shahidai, duk daga gidan aure suka fito. Ma'ana alaƙa tsakanin miji da mata, hallo idan aka samu aka san wannan wajen mutum ya zama fajiri, fasiki, fitina ga al'umma, shi ma da gina wani mutum, to kaga ashe wajibi ne da shugabanni da iyaye malamai da masu dukiya da hukumomi da waye a kula sosai wajen gyara abin da ya shafi alaƙar aure. Shi ne security da farko a rayuwa. In aka bar gidan aure ɓaci, wani malami yana cewa kamar bomb ne, in dai fito daga gidan aure daya to zai bazu ko ina, ba iya gidan zai cinye kawai ba, zai bazu ko ina. Yaro zai fito a ƙarƙashin mahaifansa, rashin kula da shi da ba da haƙƙin sa wajen kare masa tarbiyarsa, ya zama ya bata makoci, ya bata makoci, ya bata shi kadai ne sai bata akalla yara guda goma ko tara,
kuma kuma
yadda ya bata su ba za ka san ba, ci kamar wutar daji, kuma wannan laifin mahaifin ne. Idan ka ga yaran nan a karmakallahu a galibiyarsu abinda masu hasaye suke faɗa, kashi 75 cikin matsalar yaran yanzu mahaifinsu ne. Mahaifinsu ne?
Haka ne. Kuma yaro zai zo yi irin wannan shiga ta rashin
mutunci. Yawwa!
Zo kwana a gidan iyayensa.
Kuma ni nan akwai wani police wanda muna tattauna da shi. Yake cewa malam na zo ma da wani abin mamaki. Yace an tu an ba mu labarin akwai wani gida da ana sai da kwaya da sauransu. Report ya same mu. Sai muka yi samami. An ce mana hadda mata, sai muka dau police wa mata muka tafi. Muka tsaya bakin kofar mata suka shiga. yake cewa sai da suka kama mata guda tara abinda zai baka mamaki kai kuka da hawaye wallahi yake cewa kowace a jakarta akwai wani abin da ya zama shine dalilin kama ta kwaya ce ciki ko wani ruwan banalin ko wani yau ce yana da ezmit yace kuma abin da zai kara baka take ce kowace ta ce a gidan babanda take wani za ta fito ta yi yawanta ta yi gararin ta sha biyu wata ma har karfe daya kuma ta koma gidan babansu yace da shi suke wannan interview da su ba wani ba dai fara masa to saboda ka wajibi ne gaskiya mu kula da wannan ko musamman matasa maza kamar yadda kake faɗa ga wanda ka gani haddar ne ke sa wannan farin abu ne kuma ka sani cewa kai musulmi ne baban kuma kai da kana sallah musulmi ne to manzon Allah ya ce Allah ya la'anci mutumin da ya kai kuri yahudawa kuma ta wani malami a America yake cewa hata America ma wanda suke sa wandan nan axe down to in Israel garin ba mutane kirki bane wasu ma ilmu hadi ne wannan sai alamar su ce amma mu da yake duk abin da mutasan musa gani a hudu a media a waye kawai ya dauka rataya
gani ma bakin gani
bakin wallahi malam babu kyau wani fa gashin sa wani kala ya duk wani ba shi bane wannan baya kai mutun zuwa ga daraja da mutunci kuma nan gaba kai kana da future a rayuwar kai kana da manufa ta gaba zaka iya zama wani kuma yanzu duniyar to duniyar media yanzu duk motsinka ana biyanka ana sai din wutananka kana fitowa siyasa kana yi zuwa neman aure wannan za dinga fitowa wannan ne ba ka ganshi ba kariya 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 ma kariya gaba daya kuma ko ƴaƴanka ne zai zama mugudi a gurin saboda ka mu kare mutuncin mu musamman matasa a karewa kai mutunci ba san gaba abin da Allah zai ba yauwa amma dan wasan kwallon kafa da dan wani haka dan abu da shadi wannan duk ba wani abu ne kamar yadda kai misali manyan malaman mu duka sun yi yauwa ina jin malaman mu da yawa ba ba dai kama suna sai ni ne gun nan ba tare wani gurki ba yawa duk mu mu yana bige bige to amma aka girma Allah ya tsora ka alai kuma sai ka hakura alai da Allah ya dora ka insha Allah Allah ta amina amin amin insha Allah
kuma ka zo mana wannan wuri domin ilmantar da mu
insha Allah
muna fata abinda aka ilmantar kuma aiki
da shi amin Allah amin
to masu kallo da sauraro kasancewa wannan lokacin da aka diba mu wannan fili ya kawo kai zamu dakata anan muna yi wa mallam godiya da ya samu lokaci har yazo ya ilmantar da mu a ɗan uwa abokan aiki da suka taimaka shi ne ya kawo wannan gaba da ƙarshe sai ni zan shirya na gabatar garba babu yau ne kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
uhu ina ya kizama don azali ya don makana turiyan mursalina aliyatun ina ratuwa san wa qalan jaliyatun fala allahu wa hamu yastawli wa la yastaqu yatarqu